ambata ise daga nau'in dutse au shajarin ko bishiyoyi kaga shajarin jam'i ne jam'u shajara wannan kalma tana cikin kalmomin da in za a yi jam'i sai dai a rage harafai a ciki kaga shajaratun kaga akwai ta almarbuta karshe ko amma za ka san jam'i sai ka ce shajar ash-shajaru kaga bishiyoyi kenan da yake da mina ashja bishiyoyi a tona almuhim a dutse na cikin nau'ikan abubuwan da dan adam ya rika ya ba su matsayi irin na Allah ko shakka babu amma akwai wanda suke bautar duwatsu musamman guraren da suke ake yawan samun duwar watsin anan na fata an fahimta kamar anan Kano yanzu ka shiga wasu ƙauyukan za ka tadda maguza suna bautar duwatsu yanzu haka ko yanzu ka tashi ka je za ka gani duwatsu suke bauta saboda akwai duwatsu da suke kewaye da su an gane masu bin addinin gargajiya ke da shajar bishiya bishiyoyi wasu daga suna bautar tsamiya kaza ko kuka kaza ko bishiyar kaza ko menene abubuwa da yawa da ake bauta akwai irin waɗannan ababen halitta da ɗan adam yake bautatawa haka ya samo asali ne bisa ga tsintar ɗan adam da ya tsinci kansa a wani fatra wani zamani da izamanto saƙon manzanci ya ji sashe ko ya ɓuya ga sashin halittar ƴaƴan ɗan adam haka ya sa shaiɗan ya sawwala musu wajen buƙatuwa zuwa ga abin bautar da yake ba Allah ba subhanahu wata'ala sai ɗan adam sai yake ganin cewa wata halitta ce kowane abu ne ya fi shi girma ko ya fi shi hatsari ko ya fi shi ban tsoro da ban mamaki so sai ya riƙe shi a matsayin jagaba wanda zai biya masa buƙata wanda zai dinga yi masa abin da ba zai iya ba saboda tsoron abin yake ji kuma mutanen da suke rayuwa a bakin teku ko wani ƙaton tafki da ake sanda suke bautar me ruwa kaga suna ganin wannan tekun ko wannan ƙaton ruwan hatsabibi ne balma akwai wasu shaidanu da suke rayuwa a gurin so an bauta musu sai an musu yanka sai an musu kaza sannan sai kaza sai duk shekara sai wannan kogin ya ci mutum sai an yi kaza an bashi budurwa an cilla sai an sa dabba an yi kaza kaga wannan kogin suke bautatawa an gane haka na wanda suke bautar dutse sun ga dutse ita mafi girman halitta da suke kusa da su kuma tafi ban tsoro don haka ita za a ƙanƙanwa da kai a sallama mata sai ga mutane suna bautar duwatsu eh ana wa duwatsu yanke-yanken dabbobi da menene da menene domin neman kusanci zuwa ga wannan dutse an gane haka na masu bautar rana su ba sun ga rana kamar ita ce mafi hatsarin halittar da suke iya gani an fahimta ita ce da yanayi kaza mai zafi mai kaza kamar ita ce jagaba a cikin dukkanin abin da ke duniya haka ita za a sallama wa a bautatawa mana power ta tafi dukkanin abubuwan da suke da power haka ita ce babba kenan da za a bautawa haka na wata kuma suna ganin wata wa yanayin da yake duhu ya zo to shine yake bayyana da yanayi kaza da haske ga kuma taurari da suke tare da shi to kaga shine sarki kenan shine mafi girma shine mafi nuna abin al'adabi to sai a dinga bauta haka da su kan taurarin tauraro kaza ko taurari kaza nan ga su wani sun ture guda adadi kaza a nan wani su an yi a nan sun yi kaza sun yi kaza sai ka ga suna bauta musu da sauransu dukkanin wa'annan abubuwan da malai yake cewa aunabiyin ko kuma wanzu suna bautawa wani annabi daga cikin annabawa wani annabi da yake dan aike ne ma na Allah to wanzu su mai da shi zama mai abun bautarsu kamar annabi Isa Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutanansa amma sai suka mai da shi abun bauta bisa ga mu'ujizar da Allah ta'ala ya tattara a cikin sa mu'ujizozi iri-iri wani abun sai ya daure musu kai da zai ganin ai kamata ya zama mai Allah ko dan Allah kawai baiwar da Allah ta'ala ya masa ita ta sa suka bauta masa kaga girmansa da matsayinsa a wajen Allah ya sa mutuna bautata masa ina fata an fahimta wato ta yadda su a gare su girman Allah ya yi ƙuyen da shi annabi Isa yana bayyana a cikin wani yanayi na girman da shi suke gani ba girman Allah da ƙudurarsa ba subhanahu wata'ala ina ganin sai dai zama ɗan Allah ko Allah ina fata an fahimta to don haka haka nan masu bautar mala'iku da shauransu so duka wa'annan abubuwan da aka ambata na nau'ikan abubuwan da dan adam yake bauta da ma wanda ba a ambata ba za ga duka tasirin shaitan ne yake sawwalawa dan adam cewa ya bauta sawa abin da yake bautawa ba Allah ba sai za ka ga wa'annan abubuwan da aka ambata da ma wanda ba ambata ba za ka ga lokacin da ake bauta ta musu za a ga mai bauta ta musu yana cikin wani yanayi na ɗimaucewa saboda shaitan ya zuga shi ya masa famfo sannan kuma abin da yake bautawa din ya ƙawata masa shi bisa ga alƙawarinsa cewa wala ubillannahum sai na ɓatar da su duk wanda za ka ga yana bautar wani Allah yana shiƙewa yana shiga wata jazaba da wani abu za a ga mai ba rawuwa da ka san shaitan shaitan ne ya masa wannan yake ganin wannan abun babu kamar sa na babu kamar sa shi za ga hatta wani lokacin sai ga wannan abun bauta din yana kokarin koyi magana ko wani tasarrufi da yake nuna cewa yana da wata isa ko wani shaitan ne kawai yake sai ga masu wata taurari sun daga hannu suna wa taurari kirari ko wata sai ga wata wuta tana tarbabi a sama wasu abubuwa kamar suna gudana tsakanin abun bauta din da wanda yake bautawa kamar taurarin suna jin kiran da ake musu na fata an fahimta wani kaga abu yana da alaka da shaitan da yake aiwatar da wannan abun domin masu bautar su cigaba da bautar domin su shiga wuta kawai shi ke shine ɓatar wa aiwatar ubillannahum sai na ɓatar da su to ko zai ɓatar shaitan sai zai ɓatar da ku sai ya kawata ma abin da yake mai mara kyau ya zama mai kyau ta haka za ka bata yi an fahimta shi ta duk wanda yake bautar wani hatta salihan bayi da ake bautata musu wani salihi ne da yake ya rayu yana raye ko ya mutu sai ɗauka ga darajarsa amma kai shi matsayin Allah a ba shi siffofin Allah da ayyukan Allah duk a tsira sai ya zamanto wanda zai ce ba haka ba ne kuma shine abokin rigima shine makiyi an fahimta wanda zai zamanto ya ce inuwa wannan abun ba wannan ba haƙƙinsa ba ne haƙƙin Allah ne wannan sai ya zama abun matsala na Allah ta'ala ya samu dace malaki ta augari zalika ko makamantin haka wa hadha huwa shirkul akbar wannan shine shirka mafi girma ke a nan jerin gwanan abubuwan da malaya ambata za mu ga akwai abubuwan da suke abubuwa ne sandararru da ɗan adam yake bautatawa akwai kuma abubuwan da suke masu rai ne an gane akwai kuma abubuwan da suke suna da alaƙa da manzanci kamar annabi an fahimta ko mala'ika Allah ta'ala yake aiko mala'iku zuwa ga mai halittarsa ko kuma nagarta yace au shayfin ko wani shege kaga dan duk wani wanda zai zamanto cewa abu ta mun saboda kasantuwarsa annabi ne ko mala'ika ne ko shehi ne ai kasantuwar akwai wata salaha riko da tafarkin Allah na bauta da da'a gare shi isa ake ganin su da girma to lokacin da izamanto ganin girman sa yasa aka sarar da ganin girman ubangiji sai da aka dauki haƙin Allah aka bashi kaga me ba musulunci ake ba a lokacin an bude daga musulunci koda da sunan musulunci aka yi masa ba musulunci bane don musulunci shine addinin da aka dayanta Allah a cikin sa shine musulunci ina fata an fahimta da haka anan shi sa Allah subhanahu wataala ya ambata kamar da malamin ya ambata cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi domin Allah ta'ala baya gafara in aka yi shirka da shi da wani abu an yushraka bihi shay'an kenan a hada shi da wani abu na irin nau'in abubuwan da aka ambata a sama da shauransu mana akwai wani laifi guda ɗaya da Allah ta'ala baya afuwa a kansa baya gafara a kansa shi ne shirka ga Allah in dai har mutum ya sake ya mutu yana hada Allah da wani to wuta zai ji amma duk laifin da yake ba shirka ba in dai ka mutu ba za a ce kai dan wuta bane domin ko ka shiga wuta za ka fito matsawar ka mutu akan musulunci akan tauhidi dayanta Allah ta'ala amma shirka ita ce laifin da bawa in dai mutu yana yi to yana mutuwa dan wuta ne shi domin ya mutu kafiri ya kafirce wa Allah ta'ala sai kita waye gafiru ma zuwa zalika liman yasha yana gafarta laifin da yake ba koma bayan shirka amma mai liman yasha ga wanda ya ga dama ya fi masa nake ta inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba shi sa ana Allah ta'ala ke ta innahu man yushriku billahi faqad harama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar duk wanda ya shi innahu man yushriku billahi wanda kaga ya kawo sharadi jumla shartiyya innahu man yushriku billah haqiqa lamarin da sha'anin ya tsara game da sha'anin duk wanda ya shirka ga Allah to ga jawabin faqad harama Allah alayhi aljanna to Allah ta'ala ya haramta aljanna a gare shi in ba gane ba wa ma'awahu an-nar makoma sauta matsawar ya mutu a haka to shikenan ba a maganar sa wal ayatu fi zalika kathira malaka ta ayi game da haka suna da yawa dan ayoyin da suke magana game da lafazin shirka shirk ash-shirk da yadda suke jujjuyawa kalmar ta zo a cikin alqur'ani sau 165 lafazin shirka din shirk ko yushrik ko ashraka ko kaza ta zo a adadi 165 banda lafazin da suke daukan ma'anarsa kamar kafirci da shauransu domin annu ma hatsarin ita shirka ga Allah ta mai 165 Allah ta'ala ya kiyaye dan mala yake cewa fa man ashraka billah duk wanda yi shirka ga Allah summa mata mushrikan sannan ya mutu yana mushriki فهو من اصحاب النار قطعا تو حقيقه wannan yana daga cikin ma'abuta wuta qat'an yanke duk wanda ya mutu a matsayin mushriki to yana daga cikin ma'abuta wuta qat'an yanke ba ko kokonto kama anna man amana billahi wa mata mu'minan kamar yadda duk wanda yayi imani da Allah wa mata mu'minan ya kuma mutu a matsayin mumini fa huwa min ashabil janna to haƙiƙa shi yana cikin ma'abuta aljanna wa in udiba bin nar koda an masa azaba da wuta yana cikin ma'abuta aljanna. Allah ya sanya mu. Malaki ta wafi sahihi ya zo a cikin Bukhari. Malam yace malamai suka ce fi sahihi, su suna nufin sahihi Bukhari. Wafi sahihi ya zo a cikin sahihi, to ana nufin Bukhari kenan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, shin ba zan ba ku labari ba game da mafi girman manyan zunubai? Salasan ya yi wannan tambayar sau uku. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Tambaya yayi sau uku yana maimaita ta. Qalu bala ya Rasulullah, suka ce maikin Allah, a gaya mana ya maikin Allah. Qala al-ishraku billah, yin shirka da Allah. Wa uququl walidai, da kuma saqa wa iyali. Wa kana muttaki'an, ma'aikin Allah ya kasance aka shingide yake fadar wannan magana. Fadalasa, kawai sai aga ya zauna. Faqala, sai ya ce ala, a saurara. Wa qawlu zur, da magana zur. Ala, a saurara. Wa shahalatu zur, da shaidar zur. Fama zala yukarriruha, ma'aikin Allah bai gushe ba yana ta maimaita wannan maganar. Hatta qulna, har sai da muka ce laitahu sakata, dama ma'aikin Allah ya yi shiru, domin ai mun ji mun kiyaye karatu. Yana ta maimaitawa ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Yana ta maimaitawa, sabon ka sai har sai da muka ce dama ya yi shiru. Wani hadisi Bukhari da Muslim ne suka fitar da shi. A shahid a nan shi ne al-ishraku billah, shirka ga Allah. Amma shawarar Allah da malam ya faɗa zai ware musu babi mai zaman kansa domin ya kawo sauran nasushin da suke da alaƙa da shi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat, ku nisanci laifukan nan guda bakwai. Al-mubiqat, wanda suke masu halakarwa. Fa dhakara minha ash-shirka billah, sai ma'aikin Allah a cikin abubuwa guda bakwai sai ya ambaci a shirka ga Allah, sai ya ambaci shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man baddala dinahu faqtulu, duk wanda ya jirkita addininsa ko ya canja addininsa, faqtuluhu, to ku kashe shi. Alhadith, zuwa ƙarshen hadisin. Wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad da kuma Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa. Anan malam Allah ta'ala ya masa rahma, bayan maganar da ya yi game da cewa duk wanda ya mutu yana mushriki makomarsa wuta qat'an, da cewa kuma duk wanda ya yi imani da Allah ya mutu yana mumini, fa huwa min ashabil janna, to shi yake cikin ma'abuta aljanna. Wa in uziba, ko da an masa azaba, ma'ana ko da Allah ta'ala ya zamanto bisa faɗinsa liman ya sha'u ga wanda ya ga dama, to in ƙaddara ta sa ya shiga wutar jahannama sakamakon wani laifi da ya yi, ma'ana za a fito da shi. Zai zauna gwargwadon abinda Allah ta'ala ya gindaya masa na cewa zai zauna a cikin wuta tsawon lokaci kaza saboda laifinsa kaza. To in ya zauna iya wannan mudda za a fito da shi, sai a sanya shi gidan rahma. Wanda kafin a sanya shi, kamar da nasoshi suke magana a kai, a bakin gidan aljanna akwai wani ruwa, wani kogi mai suna ma'ul hayat. An san duk wanda aka sa shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye halittarsa sai an munana ta. kuma sannan yanayinsa ya zamanto ya zama mummuna saboda azabar wutar. Allah ya kiyaye mu. To sai a zo a jefa mutum a cikin wannan ma'ul hayat din, ruwan rayuwa, ruwan da zai sa ka rayu ka farfado bayan masifa. An gane? Shi yasa ban san dalilin da hukumomi sai a ce in aka baka wani babban office sai a ce an baka wani sukura ko ka je ka shirya. Mana za a azaba kake kamar mu ne tukuna ka kafa ka shiga ko? Shi ne abu ne. Da? Shi ne da yi. Za a shiga wasu kudade masu nauyi sai ka je ka maɗan mulmu ne tukuna kafa ka shiga office. Ga wannan shi ma haka ne. To za a sa su a cikin ma'ul hayat ɗin, sai lamanto duk wani nama da ya gasa a cikin wutar jahannama sai ya zagonye. Sai wannan ruwan sai ya toho da sabon nama da sabuwar fata. Mutum ya zamanto mafi kyan halitta sai tsatsako sai ya dawo gefen kogin, sai a ɗauke shi a buɗe gidan rahama sai a sa shi. Haka za a yi wa duk wanda yake zunubi ya kai shi gidan wutar jahannama. An faida shi sa malam ƙara rawu yake cewa Allah ya kiyaye mu da gidan ma'aji. Wannan gidan ma'aji a wajen sa gidan jahannama bayan ka yi laifi a sa ka a fito da kai. Allah ya sa mu dace. A to don haka shi sa malam sai ya kafa hujja da wannan nassoshin da yake tabbatar da wato mafi girman zunubi shine shirka ga Allah. Kamar sun sanar kita al-ishraku billahi wa uququl walidain, shirka ga Allah da kuma saba wa iyaye. Shi ma saba wa iyaye malam zai yi babi na musamman akai a gaba insha Allah ta'ala, da kuma maganar zur da shaidar zur duka hadisi ne ya sa malam ya kawo. Da haka malam sai yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam man badala dinahu faqtulu, duk wanda ya canja ko ya jirkita addinin sa to ku kashe shi. Wannan hadisi ne wanda ke tabbatacce, an gane, wanda kamar da muka faɗa Imam Ahmad da Bukhari da wasu suka fitar da shi, hadisi ne ingantacce. To kuma babu matsala game da hadisin lafazinsa da ma'anarsa. A irin wannan hadisi ne, wannan hadisin muka karanta a arba'un hadis ko manzala sallama yake cewa mai jinin musulmi la yahillu damu mur'in muslimin ko illa bi ihda sala, jinin musulmi baya halatta sai da abu guda uku: an-nafsu bin nafsi wa saibuz zani wa tariku lidini. Kaga ise at-tariku lidini, mai rabuwa da addininsa, al-mufariqu lil jama'a. Shi wannan nassin malamai sun ta maganganu akai, kuka in ce kafin maganar malaman musulunci, magauta musulunci suna yawan magana game da wannan nassin hadisi. Magauta musulunci na cikin gida da na waje, akwai wanda suke su magauta ne na ajin musulunci amma suna da awar suwaye musulman ne, suna ganin ga wani hadisi da ya koya ta'addanci, ba annabi da ya koya ta'addanci, ba wani lafazin ma'aikin Allah da ya koya ta'addanci, sai dai in kai ne kake da gurɓataccen tunani baka fahimci me yake ma addinin da Allah ta'ala ya koma manzansa da shi ba. Kai in aka tambaye ka a gwargwadon hankalinka wani matsayi kake ba wa ubangijinka, lamba ta nawa ka ba wa Allah? To ta tambaye shi lamba ta nawa ya ba wa Allah ta'ala, har da yake zargin wannan hadisin cewa ya koya ta'addanci. Wala Allah zai ce lamba ta farko ko? Wala Allah zai iya faɗa haka, amma da musan me yake zuciyarsa ba. So idan ka aka ce ka ba wa abu lamba ta farko, me haka yake nufi? Ka ba shi lambar da take babu lambar da ta fita, haka ne? fuskar matsayi da alfarma da kaza da kaza da komai. To haƙin da mu'mini suka ba wa Allah ta'ala kenan kamar yadda ya umarce su, shi ba shi matsayin da yake babu matsayi madaukaki a kansa, shine magariyar tukewa. To mutumin da ya sarayar da haƙin Allah, to ya fi shi girman laifi a bayan ƙasa. Ya fi shi girman laifi. Mu mun ƙasashe da suke ƙarƙashin wasu dokoki da suke zargin musulunci akan ta'addanci, sun kati naira biyar ta ƙasa, in dai duke ƙasa ce sai a ce a kashe shi ko? Ya ta amanar ƙasa, amma ya ta amanar Allah kuma kan a taɓa shi. Haka ne? Sai a ce an yanke masa hukuncin kisa, me ya ci, ai kaza ya ci, dala kaza ya ci. Haka ya ta amanar ƙasa a kashe shi. Amma haƙƙin Ubangijinsa da ya tufa, yana da ƴanci, yana da ƴanci a rabu da shi. Shine fa? Shine fa? Walala kudin da ya ci ma ya fi ƙarfin su, ya iya masa afuwa, walala ya bauta a ƙasa, ya wahalta a ƙasan tsawon shekaru. Sai tun tube ya sa ya ɗan taɓa kudin, sai a ce ba afuwa, ba afuwa ba yafiya, sai dai a zubar da jininsa. An gaba? Masu wannan kuma suke zargin musulunci ya koya ta'addanci, wani ta'addanci. Kai ne dai kake da kake abubuwan ka gasuna. Kowa yana gani. Ya ka wannan haƙƙin Allah ya taɓa, ba haƙƙin wani ya taɓa ba. Haƙƙin Allah ya taɓa. Haƙƙi ma na bauta. I ta'addanci a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hukuncinsa shi ne abinda Allah ta'ala ɗin ya faɗa. Cewa wanda ya taɓa addininsa ga abinda zai faru. Ina ba ta an fahimta. Da haka mai magana in yana nasabta kansa zuwa ga wasu addinan ne da suke wala Allah addinan da suke da alaka da sama, saukar da shi aka kamar Christianity ko Yahudanci ko wani abu, ai haddisu wala harasu, tafansu cike suke da hukunce-hukunce irin wannan. Hasar tafan da suke, waɗannan tafan da suke gurɓata, za ka ta jin labarai na yadda mai aka ce duk wanda ya la'a irin da aka ce shi, akwai da yawa. Haddisu wala harasu. La kawai saboda musulmai ba sa karance-karance ne game da littafansu, sai a zo a ce ma ai ga hadisi kaza a cikin an ce ai annabinku ya ce a zubar da jini kaza. Wanda wannan hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi shine dai abin da Qur'ani ya tabbatar. Daga wani gurɓatacce a cikin musulmai ya zo ya ce ai wannan hadisin kawai ta'addanci yake a Qur'ani, ko a Qur'ani kwata-kwata ba maganar a ce wanda ya ridda a kashe shi. Ai Allah ta'ala ya ce la ikraha fi din, babu tila shi game da addini, kowa a bar shi ya aikata abin da ya ga dama. Kana ce baka karanta Qur'anin da kyau bane, ka dai ƙara muraji'a ko Allah zai sa a dace. Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani da yake magana game da ta'addancin Banu Isra'il lokacin da suka yi shirka ga Allah, abinda Allah ta'ala ya ce da su kenan, hukuncin da ya saukar musu shine maganar kisa ne. Ina fata an fahimta. A cikin suratul Baqara an fahimta, mun karanta a tafsiri da Allah ta'ala ya tawaita qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا من أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هنا أظن الله تعالى يفعل الله تعالى يتأكد سنة لوقة تندى أن موسى إتي ومتى ننسى ياكو متى ننهى إيه وخنزى لانتكاوكم تهنير كتنم رئي أمتن أبن بوتا لهكي kawai shi ne shirkar ko? Fatubu ila bari'ikum, ku tuba zuwa ga Ubangijinku ta hanyar mai taɓatulu an fasikan kashe kawukanku. Aka ce kowa ya fito da makami cikin duhu kai ta kawo tara kawai dole ka samu kashe shi, shi ne kankarar zunubin. Don me sun yi shirka? Kawai dai yake da mai man bazal dinahu faqtulu, dai yake haka ba wani abu bane hadisin da yake akwai kawai wa wautar tunanin ce da kuma kafirci da yake zukatan wasu munafikai sai su ringa bayyana babu cin karo tsakanin shari'a manzon sallama da abin da Allah ta'ala yake sarkawa na shari'a magana ce guda daya ina fata an fahimta Allah ta'ala ya samu dace dan haka malam yake cewa والنوع الثاني من الشرك الرياء بالأعمال كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله أحدا بايم نوعي نفرقه دماء لنفع أنبته ونشيني شركة قال لا ما في جرمة wanda yake fitar da wannan shirka tana fitar da ma'abocinta ne daga musulunci tana fitar da ma'abocinta ne daga addinin musulunci daga milla gabaki daya sun ya riki wani abu ko wani zaman to cewa ijiyar da wani abu na haƙƙin na Allah ta'ala a gare shi mana ya bauta masa ko da abun karami ne kake ganin sa karami ma ba ka ce wannan haƙƙin Allah ne da ake wa misali kamar a ce rabin kalma da ake bautawa Allah ta'ala da ita misali kamar ka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah sai ka ce subhana wani kaga shikenan mutum ya daidaita Allah da halittarsa shikenan ai ba wanda ya faɗa kai ka faɗa da bakinka hukuncin yana yara ta a kanka ka daidaita Allah da halittarsa ba wanda wannan shine shirkin ka hada Allah koda da rabin kalma ne indai wani aka ce haƙƙin Allah ne Allah ake wa sai ka hada Allah da halittarsa kaga shi ma wannan yana da girman da zaka iya hada shi da Allah sun yi daidai kenan shine wala ta'alu lillahi andada wa antum ta'lamun an fa inda ban sana babban aiki ko insu abubuwa da suke wa manya manya Allah ta'ala ya samu dace dan haka malam yake cewa wannan usyani min ash-shirki riya bil a'mal nau'i na biyu shi na shirka shine ar-riya'u bil a'mal wato riya da ayyuka mutum ya zamanto cewa wannan aikin Allah ta'ala ake wa sai ƙarin ka burge wani ka nuna kai daban kake ka bar sallah misali ko karatun alqur'ani ko sadaka kaga duk Allah ta'ala yake wannan aikin sai ka ji cewa bari nayi domin su wani su gani cewa ko wani ya ga cewa ni fa ba fa wasa bane akwai kyauta akwai alheri duk sai kowa an ta zantarwa cewa wani fa ai da azumi ai kaza yake kullun ai da kofar gidansa an tuka ta karba sai ta wannan jin wannan abin sai shi fa duk unguwar babu kamar sa shi kadai ne yake kaza kullun yake ba da kaza nau'i kaza da kaza an fahimta ko duk makarantar ko duk masallacin ko duk kaza kaza babu wanda ya fi shi zaƙin murya da iya tajwidi da kaza ai ana zuwa inda aka zo karatu to ai babu kamar sa ai alramman ai gwani ne ya dauki ya karba ya wuce lawa to ai da wahala wato a jawo izifi uku ma a kama shi sau daya ai ba kamar sa to duk shaidan ne sai mutum ya dinga jin cewa bari ya nuna wa mutane shi fa yana da wata baiwa ko wani abu wannan shine riya Allah ta'ala ya tsare mu malaika cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa fa man kana yarzu liqa'a rabbi duk wanda yake fatan ko yake kaunar haduwa da ubangijinsa lami lafiya faly'amal 'amalan salihan ke aiki nagari wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada kada ya hada wani a wajen bautata wa Allah ta'ala da Ubangijin nasa mana yake cewa ai la yura'i bi amalihi ahadan, abin nufi anan wala yushriku bi ibadati rabbi ahadan, ana nufin la yura'i bi amalihi ahadan, kada ya nunawa ko i riya ga wani da wannan aikin da yake wa Allah ta'ala. An fahimta? Shi sa a ɗaya daga cikin magabata na kware kamar da Isa ta zo a cikin kitabut tauhid, wannan misali ne babba. Ana zaune a madrasar Imam Sha'abi, sai yake